نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين. ما يحكي أنقوى السلام عليكم ورحمة الله بركم الرسادة أولي يمتين ثلاثة واندي ذاتي دا أكو قوات الرمضان أولي سيكارة تدبو لدري هدود أسرن دا هدو باي هدر رمضان صلى الله عليه وآله وسلم ومدينة واندكم الشين يمتين na 28 ga watan 10 shekara ta 2003 miladiya je idan ba abanta ba mun tsaya ne a ƙarshen ayata 44 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma zamu tashi farkon ayata 45 kafin haka ga wasu ƴan tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana tambaya ne kan cewa bai ji labarin tsayawar wata ba ranar da aka ce wata ya tsaya riga ya fara ci ba zai ci ba ya kulla niyya a nan lokacin da ya ji labarin tsayawar ganin wata ba zai ci ba zai sha ba har sai rana ta fadi sannan kuma azumin ta yayi bayan sallah baya bukatar ramuwar ko guda daya wannan shine zance mafi inganci wanda ke goyen bayan hadisai riwayar Abdullahi dan Umar da Salma ibn al-Aqwa a cikin Sahih Bukhari a kitabus siyam domin adatan kafin shar'anta azumin watan Ramadan azumin Ashura shine wajibi lokacin da aka shar'anta watan Ramadan sai aka mai da shi mustahabi a ɗaya daga cikin ranakun Ashura sai manzon Allah ya bada shelar cewa a faɗa wa mutane wanda ya waye gari ya fara cin abinci to ya daina wanda bai riga ya fara ci ba to kada ya ci yau ranar azumi ce kaga umarni ne na wajibi amma bai ce musu gobe kuma ku rama ɗaya ba tare da cewa a wannan lokacin azumi wajibi ne wato dai a takaice wannan sai ya kai mu zuwa ga mas'alar tabyitun niyyati fi siyam wato mutum ya kwana da niyyar yin azumi ka'ida ita ce azumi na farilla dole mutum ya kwana da niyya kafin alfajir ya keto ya kulla niyya a wani bangare na dare kafin ketowar alfajir azumi na nafila ya halatta mutum da rana ya kulla niyya manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo waye gari da safi ya zo ɗaya daga cikin gidajen matansa ya ce akwai abin karin kumallo idan an ce i sai ya karɓa ya ce idan an ce babu sai ya ce fa inni sa'im to azumi nake sai ya ci gaba da azumi ashe wajibi ne azumin farilla mutum ya kwana da niyya amma wanda bai ji labarin ganin wata ba sai washe gari to shi wannan ya zama mustafinan ne min al-hukm al-am kamar to gaciya ne daga hukunci ga mamme na wajibin kwana da niyya sai fa in mutum bai ji labarin ganin wata ba har sai da gari ya waye sannan da labarin ganin wata to ya halatta kulle ne sa lokacin nan da rana amma yana da labarin wata ya tsaya bai kulle niyya ba sai washe gari da rana yace zai kulle niyya to bai da azumin wannan yinin dole sai ya rama shi ina ba don fahimta mutum ne yazo masallaci lokacin da limami yana hutubar juma'a zai iya yin sallar nafila ko ba zai yi ba zance mafi inganci zai sallar nafilar sa ba ma wai ya halatta yin sallar nafila ba dole ne yayi don hukuncin yin wato tahiyatul masjid wajibi bisa ga zance mafi inganci hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah na cikin hudu ba wani sahabi yazo ya zauna sai manzo Allah ya ce da shi asallaita rak'atayn kai sallar rak'o'i guda biyu ya ce a'a sai ce ta shike sallar rak'o'i guda biyu sai kuma ya kalli sauran jama'a mahalarta sallah yace idan ɗaya daga cikin ku yazo ranar juma'a limami na hudu ba to kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka'a biyu amma ya gajarta karatun da ke cikin su to kaga wannan hukunci bai shafi khususiya na wancan sahabin ba don waɗansu malamai na kokarin tawilin wancan hadisi cewa ai sahabin ya zo ne da matacciyar riga cikin shiga ta talauci da wahala to sai manzon Allah ya yi hikima ya ce tashi kai sallar nafila ma'ana dan mawadata su gaishi su yi masa sadaka ba wai dan yin sallah din ba ku kaga wannan tawili ne ko shaka ba manzo Allah sai kasa cewa ku ce ta wani ku yi wani ihsani kalmar wa ahsinu duk ba ta rufe wannan babun ba sai manzo Allah ce ta shike lafiya sahabbai ko ba sa jin larji da Allah ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ko shaka ba wannan tawili ne wanda yake mare santi yayi nesa da ma'anar hadisi wannan kuma yake cewa maganar yanka rago a ranar suna ba a yi bayanin adadin za a yanka ba Allah ya saka maka da alkhairi idan ɗa namiji ne mutum yana da hali zai yanka rago guda biyu shine ya dace da sunna idan ya mace ce zai yanka rago guda ɗaya idan mutum baya da hali ko namijin ne sai guda ɗaya shikenan idan ma bai samu daman guda ɗayan ba to sai bari zuwa sati mai zuwa, in sati mai zuwa bai samu ba sai bari zuwa sati na uku, sati mai zuwa idan bai samu ba shikenan ya fadi akan sa, ba wajibi bane, ba sai ya ci bashi ba. Wato addinin musulunci yana da sauki, kar mutum ya mutunta kansa. Ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahim. Wace fadakarwa za a yi game da mata da suke sa matsattsun kaya da suke matsi jikinsu su bayyana al'auransu, musamman a manyan makarantu na game da sakandare kamar jami'a da sauransu? Fadakarwar da zan yi musu a takaice abin da ya tabbata cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayakunu fi akhir az-zaman nisa'un kasiyatun 'ariyat, a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mata suna yawo ga tufafi a jikinsu amma a tsirara suke. Ibn Abdul Barr wajen fassara wannan hadisi yace tufafin nasu bai rufe al'auransu ba, to dukan tufafi kuwa yakan zanto ya cika sharadi na hijabi in ya zanto wadatacce ta rufe ko ina a jikinki, in banda tafin hannu da kewayen fuska, duk wanda zira'in hannunta yake waje, gashin kanta yake waje, wuyanta yake waje, ƙaurinta yake waje, ma'ana a tsirara suke tafiya kenan, ta tsara cikin kasiyatin ariya. Ha kuma idan tufafi ya matse jiki ta yadda yana nuna dukkan wani wuri da yake da tudu a jikin ƴa mace, tana cikin kasiyatin ariya, gatar tufafi amma tsirara suke, dan ƙara miki cewa yake ya fito da ke ya sa a rinka kallon ki. Ha kuma idan tufafin ya zanto yadin da aka yi shi ba mai gaman mai saka ba ne, mai sharshara ne, ta yadda ga yadin amma kana ganin abin da ke ciki, tana cikin kasiyatin ariya. Ha kuma idan mace ta sanya turare ko mai shafawa mai kanshi, wannan kai an tsine mace har zuwa lokacin da za ta dawo gida, haka manzo Allah bai yana cikin hadisi. Su waɗannan kafiyatun ariyatun din sai manzo Allah ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'unat, ku tsine musu domin su din tsinannu ne. Kai aikin ba ƙarfi bane ba. Sai kuma yace wallahi la yajidna rihal janna, yace wallahi ko kamshin aljanna ba za su ji ba. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza, tare da cewa kamshin aljanna ana jin shi tun daga ratar tafiya wuri kaza zuwa wuri kaza, haka ya faɗa a wannan riwaya. Amma a wata riwaya ya fassara min masirati 500 am, ana jin kamshin aljanna tun tsawon tafiyar shekara tafiya 500, ana jin kamshin aljanna, to su kamshin aljanna ma ba za su ji ba. Da haka ya ƴar uwa musulmi, ki suturce kanki, ki tsare mutuncinki, ki tsare mutuncin gidanku. Abinda yake wajibi ga iyaye su tilastawa ƴaƴansu, yayye su tilastawa kannansu, mazaje su tilastawa matansu, yayin da za su fita gida su fita ta mutunci wanda za su rufe jikinsu. Kar su zanto kasiyatun ariyat, ga san tufafi amma kuma a tsirara, domin in sun shiga wannan sun shiga babin an tsine musu. Sannan lallai hijabi ya zanto ba irin cosmetic hijab bane ba, ba na ado bane ba, kaya ne ba yabo ba fallasa, ba zaben sarauni da kyau zaki ba. To ai wulakanta kai ne ma ki fita a tsirara, gashin kanki a waje, kuma da an yi magana ta dariya da wanda ba dariya ba ki yi dariya, ki yi murmushi, ki shafa hoda, ki shafa jambaki, ma'ana kamar kina kaɗa ɗanki ƙararrawa, kina cewa gani for sale, ina mai saye, wannan rashin mutunci kenan, rashin kyautawa kenan. Sannan kina cikin la'antar Ubangiji, sannan kina cikin ƙasƙanci ranar tashin kiyama, sannan duk wani mai mutunci ba zai sha'awar ki ba, sannan kin zama araha da wanda ya kai matsayinki da wanda bai kai matsayinki ba, kowa na iya taya ki. Yadda kika san abincin da ya kwantai mai shina neman kai da shi, haka kika zama araha a gaban maza, kowa ya raina ki. Kada ki ɗauka cewa burgewa kike, kada ki ɗauka cewa cinyewa ne, ma'ana da ke da fulawa da aka shuka a bakin titi don ta yi wa titi ado duk matsayinku ɗaya, ke ma kina yi wa titi ado, da wanda ya bada kuɗin sadaki da wanda bai bada sadaki ba, kowa na kallon ki a araha. Mai mutunci ita ce wanda ba wanda zai kalli inda za a yi sha'awa a jikinta sai ya biya sadaki, a suturta cikin mutunci, wannan ta san mutunci kenan. Amma ke matar kowa ce, duk inda kika wuce mayu suna binki da ido, in ma wani bai gani fa sai zungure ɗan uwansa da ta nan ga mugun nan, dan bai amfani da ke. Dan Allah wace ce za ta zama haka? Waye zai so ƙanwarsa ta zama haka? Wani uba ne mai mutunci zai so ƴarsa ta zama haka? Amma sai ga iyaye suna kallon ƴaƴansu suna yin wannan, ko da hujjar boko, ko da hujjar yara ne matasa, ko da hujjar in ta girma ta daina, to wace maka za ta girma ta daina ɗaya idan ta mutu kafin ta girma fa? Sai ga wa yana ganin ƙaddansa a cikin wannan shiga, wani namijin ma mara kishi da yuhu wanda manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba yana ganin matarsa ta yi irin wannan shigar wani ma in matarsa ta sa hijabi shi bata burge ba so yake yi ya nuna wa abokanansa can matarsa a gani a ce sai gewani matarsa ke kyawa ce ma'ana sai an zage shi hankalinsa ke kwanciya wani irin ci bayan tunani ne ci bayan kwakwalwa muke da shi har mu kai irin wannan matsayi ma'ana matarka ta zama ba taka ta kai ɗaya ba taku kai da abokananka Allah rufa mana asiri Allah ganar da mu amma lalle ya kamata ƴaƴanmu da ƙannanmu ba za su fahimci haɗarin da suke fuskanta cewa sun shiga ne cikin tsinuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ke cewa wai akwai sharifi waɗanda wuta ba ta cin su ba gaskiya ba ne babu wani sharifi da wuta ba ta ci har ana cewa wai su a ranar tashin kiyama da ruwan sanyi za a yi musu azaba duk turiza za a sa su a ciki ba gaskiya ba ne ba idan an ce kalmar sharif a larabci abin da suke nufi mutum mai daraja mai mutunci to akan ce sharif kuma ana nufin wanda yake da nasaba da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin ahlul bait duk wanda silsila ta cewa shi wani dan wani ne ta tabbata cewa yana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin gidaje guda shida din nan to ya zama cikin ahlul bait wato sunan alu aqil iyalan gidan aqil da alu ali iyalan gidan ali bin abi talib da alu ja'far iyalan gidan ja'far bin abi talib da alu al-abbas ibn abdul muttalib da alu hamza ibn abdul muttalib da alu nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar gidan zurriyar gidan annabi duk wanda aka bi san salafa cewa shi wani ne dan wani ne har zuwa gidan Aliyu ko Aqilu ko Abbas ko Hamza ko Ja'far ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu ya zama sharifi yana cikin ahlul bait yayin da aka tashi wa annabi salati sai an sa shi a cikin salatin ya zama shikakke a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya shafi dukkan wani jika na gidan annabi wanda yake makusanci ko manufanci to amma tunda sharifta tana da irin wannan matsayi sai ya zanto cewa ana da'awarta irin yadda aka rika yin da'awar annabta manzo Allah tun da suke cewa za a samu mutum 30 gagga da za su yi da'awar annabta kullun yaz'umu annahu nabi wala nabiyya ba'di ila yawm al-qiyama kowanne zai rika cewa shi annabi ne abin shi kaga an yi da'awar annabta ba ballantara da'awa ta sharifta mutane nawa ne yau a duniya kowa sai ce ai shi sharifi ne ai shi zuriyar gidan annabi ne ta bangaren Fatima ko ta bangaren Husaini ko ta bangaren Hassan ko ta bangaren Aliyu ko kowa na kokarin sai ya jujjuna to irin yadda wanda ya da'awar annabta ya zanto annabi ya samu sunan dajjal makarici to haka wanda ya da'awar sharifta cewa shi jikan gidan annabi ne bayan tarihi bai nuna hakan ba shi ma ya zama makarici ina fata an fahimta kuma kaddara kai jikan gidan annabi ne kuma kai aiki irin nashi me amfanin kasancewar ka jikansa kan amfanin kasancewar ka jikansa ba zai amfane ka ba sai in ka imani da shi ka bi sunnarsa ba kai bid'a ba ka kirkiro bid'o'i cikin addini ba amma in kai sunna wannan shine abin da zaka samu tsira da shi wanda yake bid'a ba yanzu za a yi samu tsira da haka ya kamata mu kiyaye wannan sai ce sharife wuta ba ta cin su ba wani sharifi da wuta ba ta ci ko da kaga suna wasan wuta su sanya karfe yayi ta su zo su dauka su sa su lashe shi da duk wannan tsafi ne akwai wanda yake tsafi ne tsansa akwai kuma wadanda ake samu wadansu itace da ciyayi a daji makera sun san su idan ka daka su ka kwaba su da ruwa ka shafe jikinka ko ka dauki wuta ba za ka ji zafin ta ba shi yasa lokacin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah an samu irin wannan sharifai din yan bogi wani zura cewa ai shi sharif ne kauri kauri zai dauki wuta Ibn Taymiyyah ya ce na yadda ni da kai mu zo mu shiga cikin wutar idan an hura amma kai wanka a gabana ya je ya kwaba duk wani magani ya sata ko da za a asibiti ba akwai abubuwa da dama da za a sa maka ba ko a maka wata allura wadda za ta kashe maka jikinka wadda a soke ka da allura ba za ka ji zafi ba a tsaga a yi kaza a yi kaza a yi maka operation ba za ka ji zafi ba to wannan kuma wani dabo ne ko abu ne wanda yake na zahiri zahiri ne to kamar irin waɗannan ne duk wanda ya bincike a cikin ciyayin daji zai iya samun wannan chemicals abubuwa ne za a dauka a harhaɗa shi kenan ba za ka ji zafin wuta ba amma da za ka wanke hannunka za ka ji zafin wutar to sai su fito na ta su sharife ne sai su wata doguwar kulaja doguwa sai mutum ya rike katon sanda kuma yana yawo yana cewa a bashi dan girman kakansa wa a bashi dan annabi to su kuma sharife na gaskiya ba ka cin saraka dan Allah ya haramta musu cin saraka to kaga daga lokacin da sharifi ya karbi zakka kariya yake ya kare ta kansa duk mai da awar shi jika annabi ne je ka ba shi saraka a boye ka ce ga wata 50,000 ka fitar zakka billahi in ya karba kariya yake shi ba sharifi ne a haramta musu cin saraka ina ga bari mu bari haka ko
na'am
ala kulli halin dai sharuftaka ana da'awarta ayi kariyarta yadda aka rinka yin kawar annabta da sauran su mai tambayar karshe abin da yake cewa wai mutun ne musulunta kuma sunan babansa Moses ko Moses ya halatta ya sa masa ya halatta a cigaba da kiransa Ahmad ibn Moses ko ba za a kiransa ba za a kira ka da wannan suna ai kai Ahmad shi ne sunanka sunan babanka ba za ka iya canja masa ba sai in shi ya musulunta ba ka da ikon canja babanka suna dole yadda yake kowane ne shi ko katako sunan shi to za a sa maka suna Ahmad ibn katako babu yadda ka iya daraka sai in shi ya canja da kansa sunan shi tambayar karshe yake cewa su yan asaba akwai matsala da take damun su shine za ka suna daukan mata ko kuma su dauki mutum su kai shi gidan giya ko su dauki mutum su kai shi coci ko su dauki mutum su kai shi wurin wani sako meye matsayin irin waɗannan abubuwa da suke matsayin su haramun Allah ce wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan idan mutum yazo ce maka cocin dake wuri kaza mashaya dake wuri kaza gidan su ne wa dake wuri kaza ka dauke su kai shi ka san inda kai shi amma sai faɗi sunan titi mai faɗi sunan wurin ba sai ka dauke su kai za ka kai su wannan titin sai da kaje ka ajiye shi ga gidan su ne ma shi da wannan baka da laifi sai ga gidan ka roye shi ga wannan baka da laifi sunan unguwa ya faɗa ko sunan street ko sunan road cewa wuri kaza sai ka kai shi wannan baka da laifi amma mashaya ta wuri kaza dai ne idan kai kana wuri kaza sai ka kai shi kuma ka tabbatar cewa kai kana da laifi to amma daukan mata wannan shi kai shi ne yake cikin babbar matsala domin wahalar su shine idan ka ce kar mata su hawa a saba gaba daya to za a samu matsaloli sosai a cikin rayuwa akwai unguwanni na nesa daga gari inda motocin haya kamar irin yan bus da yan taxi ba su zuwa dole sai yan a saba da suke zuwa kila ko mace za ta bukaci tasowa daga can zuwa asibiti ko zuwa wani wuri to kaga akwai wahala ta tafiya a kasa ba za ta iya ba ta hawa a saba kuma za ta haɗa jikinta da wani ɗaya namiji ko musamman waɗansu yan a saban ba su da keke idan ya ɗauki mace sai rika taka birki da gangan ko rinka bin wuri mai kwazazzabo da akwai su irin waɗannan to kaga nan gurin akwai matsala ko shakka babu mace jikinta ya taba jikin ɗaya namiji akwai haramci to amma ta tafi a ƙasa wuri tafiya mai nisa wanda ba zai iya wace ba ko kunci mai tarin yawa a nan gudun sai a ce fattakullaha mastata'at ita idan za ta hau bayan mashin din ta tabbatar ba irin yan gadagada din nan bane ba akwai yan ataba wanda suke yan gadagada da kagan su da kananan kaya sun sa wani bakin gilas a idan su kaga za a yi tsiya da su irin wannan akwai wanda za a gansu cikin mutunci da riga da hula duk wanda kaga ya kafa hula yana a saba to ai ba zai gudun da hular za ta faɗi ba zai tafi a hankali ko ba haka ba ba kuma zai ganganci ba ma'ana dai fattakullaha mastatun amma a irin wannan yanayi gwamnati ce ya zama wajibi akan ta samar da ababen hawa wadatattu da za su rinka daukan mutane daga wuri kaza zuwa wuri kaza gwamnati ce ya zama wajibi akan ta dan kwatanta dokar Allah a ban kasa ya kasance ta samar da motocin haya waɗanda suke keɓantattu na mata kamar yadda aka yi a waɗansu jihohi ɗin kamar jihar Zamfara da jihar Kano da waɗansu wurare an samu gwamnatoci sun ɗanyi kuma an samu waɗansu ɗaiɗaikun masu arziki su ma sun ware motocin su domin ɗaukan mata kowa ya riga san idan da zaka sa mota a first office daga nan gurin cewa wata ta tafi Bama Road wata ta tafi Dambuwa Road wata ta tafi Bulunkutu wata ta tafi a ina ne hanyoyi manya-manya inda mutane ke bi ka ce waɗannan dan mata kaɗai to za ka rage wannan matsala ko shakka babu ka cika nasara akan murƙushe ta gaba ɗaya yana da wahala amma za ka rage faɗinta to wannan shine abin da yake wajibinmu gwamnati da jama'a gaba ɗaya tunda kowa yana ana son ya ji tsoron Allah kuma kowa yana son ya shiga aljanna ranar tashin kiyama to Allah shi mana gambatar mai Allah madaukake
shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين
وبنجي سي اذ قالت الملائكه tunawa al'ummar ka lokacin da mala'iku suka ce ya Maryam yake Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min Ubangiji ta'ala na yi miki bishara da wata kalma daga gare shi ba wai ana mata bishara da kalmar bane ana mata bishara game da wani jariri da za a samar da shi ta hanyar furta kalmar in sai kalmar kun fayakun wanda idan an furta ta ne sai Annabi Isa alaihi salam ya kasance wato shi ba shi ne kalmar ba a'a shi sababin samuwarsa shi ne faɗin kalmar ina fata an fahimta yubashiruki bi kalimatin min ismuhul masihu isa ibn maryam wajihan ismuhul masih sunansa shi ne almasihu isa ibn maryam wato isa ɗanna na maryam wajihan wanda yake mai matsayi da daraja fid dunya wal akhirah a duniya da lahira wa minal muqarrabin kuma yana cikin bayi makusanta wanda Allah ke kusanta shi zuwa gare shi wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla sannan kuma zai rinka yawa mutane magana fil mahdi tun yana cikin zanan goyo wa kahlan sannan zai rinka yawa mutane magana bayan ya girma ya zama babba wa min as-salihin sannan kuma yana cikin salihan bayi wato aka turo mala'iku sai bishara ga Maryam wato cewa Allah madaukakin sarki zai azurta ta mai wannan matsayi ga sunan shi tun kafin a halice shi tun kafin a haife shi ismuhu al-masih isa ibn maryam lafazin al-masih din laqabi ne lafazin isa shine suna din ibn maryam kuma nisba din sa kenan dangantuwa zuwa ga mahaifiyarsa ya tabbata a cikin hadisi riwayar bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya kammala karatun tahiyya ta karshe kafin ya sallama yakan ce allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram yana neman tsari daga al-amr guda hudu daga ciki yana neman tsari daga fitnan masihud dajjal mahallu shahid cikin hadisin an ambaci dujjal kuma aka sa masa al-masih anan kuma an ambaci annabi isa kuma shi ma sai aka ce masa al-masih to shine malamin ke cewa bambanci shine shi dujjal ya zama masihud dalala shi annabi isa ya zanto masihul huda wato wancan masih ne na kata wannan masih ne na shari'a sannan shi lafazin al-masih ala wazni fa'il wato fa'ilun bi ma'ana fa'il wato al-masih kenan an ambaci dujjal da suna al-masih li'annahu yamsahu al-ardh bi qadamayhi zai zagaye duniya da takwansa kafafunsa guda biyu cikin kwanaki 40 kuma yadda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi riwayar muslim a wannan kwanaki 40 kwana 40 din farko yinin farko daga cikin kwana 40 din tsawonsa daidai da shekara a kidayar mutum yau yini na biyu wato daidai da wata daya yini na uku zuwa na karshe sai ya zanto daidai yake da tsawon yinin mu na yau awa 12 adadin kwanakin da dujjal zai kenan amma a cikin waɗannan kwanaki 40 sai ya kewaye duniya gaba ɗayanta inda ba zai samu damar shiga ba sune wurare guda biyu Makka da Madina saboda idan ya je shiga zai samu mala'iku sun yi wa garin da'ira suna gadi bai sai shiga ba sai dai zai kururuwa duk magoyin bayan shi a ciki zai fito ya bi shi zai zo da abubuwa na ban mamaki zai zo kabari ya tayar da mai kabarin ya tashi a gaban ka kana gani zai ce sama ki ruwa ta yi kasa fitar da tsirrai ta tsirar yayi da'awar cewa shi Allah ne to shi yasa zanto ad-dajjal din kenan domin daga ad-dajlu ne ad-dajlu a cikin larabci shine al-kadhib sai zanto ad-dajjal yani al-kazzab babban makarci ta taccen makarci ka ko san ba makarci a duniya irin wanda zai yi da'awar ila antaka yace shi Allah ne ina fata an fahimta to kaga shi ta inda ya samu sunan sa kenan al-masih li annahu yamsahu al-ardh bi qadamayhi amma annabi isa alaihi salam kamar yadda aya za ta nuna nan gaba shi masihul baraka ne sannan masihul huda ne wato zai shafi mara lafiya ya warke ya shafi makaho makaho ya warke ya shafi matacce ya ce tashi da izinin ubangiji mataccen ne ya tashi da izinin ubangiji kamar yadda ayoyi za su nuna mana to wannan shine fuskar sanya wa kowa suna al-masih ashe kenan sunan al-masih suna ne mujmal zai iya daukar ma'ana mai kyau zai iya daukar ma'ana mara kyau ya danganci cewa wa aka jingina mu shi ko kuma kar mu ce suna laqabi na almasihu laqabi ne zai iya daukan ma'ana mai kyau da mara kyau idan an jingina shi zuwa ga annabi Isa sai zanto kikkiawar ma'ana yake nufi idan an jingina shi zuwa ga dujjal sai zanto mummunar ma'ana yake nufi ismuhu almasihu isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa min almuqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi zai magana da mutane tun yana yaro jariri akan zanan goyo wa kahla kuma zai magana da mutane bayan ya girma ya tabbata cikin hadisi riwayar Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lam yatakallam fil mahdi illa thalatha ba wanda ya taba yin zance alhalin yana yaro abun dauka a zanan goyo sai mutum uku mutum na farko Isa alaihi salam nabiyyu wa kana fi bani isra'il rajulun yuqalu lahu Juraij kisa ce manzon Allah zai bayar ta wani mutum cikin banu Isra'ilawa da ake kira da suna Juraij kana yusalli wata rana yana cikin sallah faja'athu ummuhu fada'athu mahaifiyarsa ta zo sai ta kwala masa kira Juraij wa kana Juraij fi sawmatihi yana cikin ɗakin sa da ya killace kansa a cikin dan ibada fata'arrafat lahu ra'atun wa kallamathu fa qala wato lokacin da yake sallah din nan mahaifiyarsa ta zo take raye shi fa qala sai ce ujibuha aw usalli a wata riwaya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji me zan yi in ci gaba da sallata ko an ci kiran mahaifiyata a shari'ar su a wancan lokaci idan mutum na cikin sallah mahaifiyarsa take raye shi dole ya yanke dan haka sai ya samu kansa cikin yaya zai yi ci gaba da sallah ko ya je ya ansa kiran mahaifiyarsa sai kawai ga bari ci gaba da kiransa bari ci gaba da sallarsa ba zai yanke ba sai ran mahaifiyarsa ya faci fa qalat sai ta ce allahumma la tumithu hatta turiyahu ruhal mumisat sai ya allah kar ka karbi rayuwarsa har sai ka hada shi da sharrin karuwai ga mummunan addu'a ce wannan ko shi kanta wa kana Juraij fi sawmati Juraij yana cikin dakin sa da ya killace kansa dan ibada fata'arradat lahu imra'atun wa kallamatu fa aba sai wata mace ta zo ta same shi a ɗakin sa ta nemi ya fasikanci da ita sai ya ki fa atat ra'iyan fa amkanathu min nafsiha sai ta je ta samu wani mai kiwon dabbobi ta bayar da kanta gare shi har ya fasikanci da ita fa waladat gulaman sai ta haifi yaro fa qalat min Juraij sai ta ce ai wannan dan da Juraij ne kaga Allah ya haɗa shi da sharrin karuwai din kenan dan Juraij ne shi fa Juraij ki yayi fa fa atawhu sai mutanen gari suka ce kaga munafiki yayi wata buka a bayan gari kamar gari sai suka zo fa kasaru sauma atahu suka rusa daki shi wa anzaluhu suka fito da shi wa sabbuhu suka fada masa dukkan wata bukar magana ran sai baci fa tawadda wa salla sai alwala ya je shi da sallah bayan yayi sallah ya gama yayi addu'a wa sallakum sai yayi sallah kuma sai yayi addu'a thumma atal gulam bayan ya gama addu'a yazo wajen yaron fa kala yace man abuka ya gulam yaro yi bayani wane ne babanka kala sai yace arra'i wane mai kiwon dabbobi wato kaga ya barrantar da Juraij kenan kalu sai suka ce nabni sauma ataka min zahab zamu je mu gina maka ɗakin ka da zinariya kala la yace a illa min tinin ku gina min da kasa yadda ɗaki na yake da kasa wa kana wato kaga wannan shine yaro na biyu kenan da ya magana yana jariri ina fata an fahimta wato daga Annabi Isa sai wannan kenan abinda wannan ke nunawa abinda ake kira karamatul awliya waliyai suna da karama ko shakka babu wannan karama ce ta bayyana ta Allah ya karrama Juraij da ita a sarari ta yadda ya addu'a ya roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala yaron nan ya yi magana don ya bada shaida akan cewa ba shi ne mahaifinsa ba tunda mutane sun ɗauka cewa shi mazinaci ne na uku wa kanat imra'atun turdi'u binallaha min bani isra'il cikin banu isra'ilawa a wani lokaci an taɓa yin wata mace tana shayar da yaronta famarra rajulun rakibun gusharatin sai wani mutum a haikan dabba a cikin shiga mai ban sha'awa ya zo ya wuce fa qalat sai matar ta ce allahumma ja'al ibni mithlahu ya allah ka sanya ɗana bayan ya girme ya zama kamar wannan mutum fa taraka sadiya yaron yana cikin shan nono yana tsotson maman mahaifiyarsa sai ya saki nonon wa qabala ala rakib ya kalli wanda yake kan wannan dabba fa qala ya allahumma la taj'al li mithlihi ya allah karka sani kamar wannan kuma aqbala ala sadiha ya kalli ya sannan kuma ya koma ya kama maman mahaifiyarsa ya musuhu ya ci gaba da tsotsa yana sha قال أبو هريرة أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمس إصبعه وتكمر جانئنا كلن النبي ينا تغطن تنيا تنتا ينا فتن تامن يد يارن كيشن نونا وتمنزع الله ينهك يتكى بتشن نونك دن قسن توموس دنيسا ثم مرة بأمت أنا ننكم سينا هذه ستنا تجد شينا شن نونا سيتوشي قاوتا متبايوا فقالت سيدتي اللهم لا تجعل ابني مثل هذه يا الله كركس ياتا تزما كمر wannan mace bai waka kantacciya fataraka sadiyaha nan ma sai yaro yake mama mahaifiyarsa fa qala ita اللهم اجعلني مثلها يا ubangiji ka sanya ni in zama kamar ita
na
fa qalat sai uwar ta ce limasa kuma ne irin dane wannan na ji mutumin kirki na ce ka zama kamar shi ka ce a'a ga wata kuma a kantacciya na ce ka ce saboda me فقالت ايتي الراكب الجبار من الجبابره وانت عندك ganshi akan abin hawa cikin shiga mai ban sha'awa wani azzalimi cikin azzalume ne irin masu mulkin danniya da zalunci da babakire wa hadhihi al-amut yaquluna sarqa sarqat zanat wa lam taf'al wannan baiwa ku dake ga an biyo ta ana jifanta ana cewa tayi zina tayi sata ƙarya ake mata bata yi zina ba ta yi sata ba to da ce na zama azzalimi gare zanto ni ne aka zalunta mahallu shahid da cikin hadisin wannan yana cikin yara kanana da suka yi magana tun suna cikin zanan goyo yana fata an fahimta shin wannan ya takaice ne akan guda uku nan ko banda waɗannan akwai wani yaro da ya magana yana yaro kankani banda guda uku nan banda annabi isa banda sahibu jurais banda wannan yaro wanda yake shan maman mahaifiyarsa akwai a cikin hadisi riwayar muslim hadisin da yake maganan ashabul ukhdud da aka kamo su ana jefa su a cikin wuta ai an taho da wata mace da goyenta ana kokarin a tura ta cikin wuta tana kokarin togewa ta kishiga danta da yake goye ba a bayanta ko tana tallafa da shi yace mahaifiyata yi hakuri mu shiga suka shiga yana yaro kankani shi ma kaga hadisi ne riwayar muslim a sai kenan ukun da manzon Allah ya faɗa a nan gurin ba yana nufin takaituwa bane ba ma'ana a iya samun waɗansu adadi din amma yanzu mun samu wancan adadi cikin wancan riwayar muslim idan akwai wanda yake da wani hadisin garau kamar rana lokacin azhar sai mu yi komai shi amma karka kawo cewa banda wanda ya karkawa wanda ya bada shaida lokacin annabi Yusuf wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin falamma ra'a qamisuhu qudda min dubrin qala innahu min kaydikun inna kaydakun azim wannan baya ce dan hasali riwaya ce isra'iliya ba hadisi bane ba kuma daya ce daga cikin maganganun tafsiri in ba haka ba ko wanda suka ce shahidun min aliha babban mutum ne akwai wanda suka ce shahidun min aliha yaro ne jariri wai yana dakin an kawo shi reno kissa ce isra'iliya ba hadisi bane ba dan haka abinda hadisi ya tabbatar sai abinda hadisi bai tabbatar ba sai a bari a takaice dai annabi Isa alaihi salam zai rinka yin magana da ya mutane tun yana yaro kankani sannan kuma zai magana da mutane bayan ya girba maganar da zai yana yaro kankani ita ce lokacin da aka tuhumci mahaifiyarsa cewa ta zo da yaro na zina lakarzita ce amfariya ya akuta haruna ma kana abuki mara sau'in wa ma kana ummuki baziyya kin zo da abin mamaki ya ke yar uwar harun mahaifinki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba mazinaciya bace dan me zaki zo da yaron da ba san ubanka ba fa sharat ilayki sai ta nuna dan tace ku tambaye shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya ya zabi magana da yaro jariri akan zanan zanan goyo qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya wannan magana da yake nan yana yaro kuma ita ce farkon magana sa a duniya yace inni abdullahi ni bawa ne da Allah ba kanin Allah bane ba dan Allah bane abdullahi alaka ta da Allah alaka ce ta bawa da mahaliccin sa abin halitta da wanda ya halitta shi shine mahaliccin ni kuma abin halitta ne shi shine abin bauta ni kuma ni ne mai yin bauta din atanil kitaba ya bani littafi waja'alani nabiyya ya sani in zama annabi waja'alani mubarakan aina ma kunt ya sani in zama mai albarka duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ya mun wasiya in yi sallah ya mun wasici in yi zakka a iyakacin tsawon rayuwata wa warran bi walidati ya sa in zama mai da'a ga mahaifiyata wala mai da alli jabbar shaqiya bai sa ni ba in zanto jabbar azzalimi shaqiyan mara arziki mara mutunci wassalamu alayya yawma walidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya wannan ita ce magana farko da annabi isa ya a duniya ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ilimin sa ya san za a yi wadansu kangararrun mutane da za su zo baya a tarihin sai annabi isa dan Allah ne ko su ce la'ukun alloli ne guda uku ko su ce shi karan kansa Allah din ne to sai Allah ya kaddar kalmar farko da annabi isa ya faɗa a duniya ƙarye sa masu wannan aqida inni abdullahi atani alkitaba ina fata an fahimta shine wai kallimun nasa fil mahdi wa kahalan ko bayan ya sauka zai wa'azi zai fadakar kamar yadda hadisi suka nuna cikin bukhari ko cikin muslim sai Allah ya ce ومن
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من التين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
قالت سيمر يمتلك يا رب يا أبنجي أن يكون لي ولد تيايا لازم كتن سيأغريني ولم يمسسني بشر نمجي كو بي كسانتيني با دا نفن سادوا قال سي أبنجي تعالى كذلك الله يخلق ما يشاء كما رحكا ني أبنجي تعالى كي حلتر أبن دي قدابا إذا قضى أمرا إذن ينفن من الأمر فإنما يقول له كون أبنجي ناتيد أبن كسانتي فيكون ننتا كسي أبن يكسانتي wato anan gurin tana mamakin ta yaya za ta sami da ba tare da namiji ya kusance ta ba sai Allah ce kazalika Allahu yakhluqu ma yasha wannan ya sha banban da kisar zakariya a can ta aika kazalika Allahu yaf'alu ma yasha anan kazalika Allahu yakhluqu ma yasha sai ubangiji ya zabi kalmar al-khalq a madadin kalmar al-fi'l da aka yi amfani da ta a kisar zakariya kamar da idan karanta a jiya saboda me yana cikin sanin ubangiji ta'ala ya san waɗansu za su yi da'awar annabi isa ɗin Allah ne sai ya amfani da kalmar halitta cewa halittar ta aka yi ana halittar Allah kuwa ba a halittar Allah kazalika Allahu yakhluqu ma yasha ana halittar bawa ne ana halittar halitta ne amma Allah ba a halittar sa idza qada amran idan ubangiji ta'ala ya so zartar da wani abu qada ma'ana arada daidai da kaulihi innama amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun idan ya nufin wani al'amari zai ce da abin kun kasance fayakun sai abin ya kasance ya kamata da ya ce kun fakana kasance sai ya kasance tunda annabi isa zai kasance ne nan gaba ko ya riga ya kasance tun baya a tarihi ya kasance tun baya a tarihi ya riga ya faru amma sai aka yi amfani da kalma fi'ili mudari idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun idan yayi nufin wani al'amari zai ce da shi kasance fa yakunu sai ya kasance kalmar ya kasance a yanzu ko gobe ko jibi kenan amma da an ce fa kana wato ya riga ya kasance wanda lafazin kan din shi yafi dacewa da kisar annabi Isa tunda ayoyin suna magana ne akan ta to amma hikima da balagar da ke cikin kawo fi'ili mudari a wajen domin a nuna wannan ita ce sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi khalqi sunnar Allah cikin halittarsa kenan annabi Isa an halitta shi bi kaulihi kun fa yakun, dukkan wani halitta bi kaulihi kun fa yakun. Annabi Isa ba shine na farko ba, lalle kafin shi akwai halittu, sannan ba shine na karshe ba, bayan shi kalmar kun fa yakun za ta yi aiki daga nan har zuwa ranar tashin kiyama. Shi yasa sai zanto cewa fa yakunu mutajaddadan kullama tajaddadat al-irada tajaddada wujud al-khalq. Yayin da duk nufin Allah ya sabuntu, a yau Allah na san abu kaza ya faru, to sai nan take abu ko ya faru, a gobe da jibi sai abin ya faru. Kullu yawmin huwa fi sha'an, a kowane lokaci Ubangiji ta'ala na gudanar da al'amuran, ya tsara su gurgudan yadda hikimarsa ta zo. Kafin su faru ya san za su faru, ya musu lokacin faruwan da ba za a yi littin minti ɗaya ba, ba za a ƙara minti ɗaya ba, ɗoriya akan yadda ya tsaro. قدرته تزرتش اذا قضى امرا فانما يقدره كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل وبنجي زي سند شيء الكتاب لفظ الكتاب كو ديك تي الكتابه اكي نفي ربوتو الله يا كوير ده النبي عيسى ربوتو با تاري دا يجي مكرنتا مالم يا كوير مسا كو كما لفظ الكتاب ينا نفي جنس الكتب المنزله من السماء jinsin littafan da Allah ya saukar kafin Annabi Isa. Allah ya sanar da Annabi Isa waɗannan littafan, shine wayu allimahu alkitab. Sai zanto al lam al bilagh da ke cikin istigraqiyya ce ko al jinsiyya ce, shamilatun li jami'il kutub al munazzalah min as sama'i qabla, ta shafi dukkan littafan da aka saukar kafin sa. Kamar da mutai kitab yana daukar ma'anar rubutu, da Allah ce wal musnadu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum, sai ce kitaballahi alaykum, ma'ana abinda Allah ya wajabta ko ya rubuta ko ya zana akan ku kenan. Wal hikima, kuma yana sanar da shi hikima, shine dora kowane irin abu a inda ya dace a dora shi, gane abu na daidai don aikata. Wat taurat, Allah zai sanar da shi littafin at-taurata annabi Musa alaihi salam. Wal injil, za a sanar da shi littafin da kuma shi aka saukar wal injila. Wa rasulan ila bani isra'il, sannan Allah zai turo shi a matsayin manzo zuwa ga bani isra'ilawa. Lafazin rasulan, waɗansu malamai suka ce kamar atafi ne ko badal akan kalmar wajihan fi dunya wal akhira, sannan kuma rasulan ila bani isra'il, haka ne irabu su. Waɗansu malamai suka ce ana kaddara masa fi'ili wanda ya dace da sigar rasul din, ai wa arsalnahu rasulan ila bani isra'il, kuma muka turo shi zanto manzo zuwa ga bani isra'ilawa. Yana mai cewa da su anne karji itukum bi ayati min rabbikum, lalle ni nazo muku da aya daga wajen ubangijinku. Aya anan na nufin mu'jiza gagar koyo. Anni asluku lakum min at-tini, ni zan rinka suranta muku tabo, in kwaba kasa in yi mutum mutumi da ita ka hayati tsairi, a siffar tsuntsu, fa anfukhu fihi, sai in yi busa a cikin sa da bakina, fa yakunu tayran bi idhni llahi, sai zama tsuntsu da izinin ubangiji. Lafazin tayyar ba wai tsuntsu ma guda ɗaya ba, sai ya zama tsuntsaye. A walam yarau ila tayyar fawqahum saffat, saboda tayyar ɗin jam'i ne na ta'ir, wato akwai kalmomi da suke zuwa mufrad ɗin ya zanto fa'il, wato jam'i ɗin ya zanto fa'al, wa hadha ala wazni fa'il wa hadha ala wazni fa'al, kamar tayyar ta'ir, sahab sahib. Ina fata an fahimta, kaga sahab ala wazni fa'al mukan ce wa sahbihi, an fahimta ko? Kamar rakib jam'i ne na rakib, rakib ala wazni fa'il, ar-rakbu ala wazni fa'al, kamar da ke tayr ala wazni fa'al. Ina fatan kun fahimta. War-rakbu asfala minkum walau tawa'atum lakhtalaftum bil mi'at, ma'ana dai zai iya daukan kasa ya kwaba da ruwa yayi mutum mutumi na tsuntsaye daban-daban, kuma yayi busa nan take da tsuntsaye sun tashi garken tsuntsaye fur sun tashi sama ba tsuntsu da yawa, shine at-tayr bi idnillah, duk zai wannan dai da izinin Ubangiji. Wa ubri wal akmaha wal abra, kuma zan warkar da al akmaha. Jumhurun malamai suka ce al akmah alladhi wulida a'ma, shine wanda aka haife shi yana makaho. Mujahid ibn Jabr, kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito daga gare shi, yace al a'ma alladhi yubsiru bin nahari wa la yara bil layl, wanda yake gani da rana amma baya gani da daddare, shine al akmah. Kai nake so in ce al akmah. To amma ko shaka babu rinjayen ma'ana ya tafi ne kan abinda jumhurin malamai suka faɗa cewa al-akma yana nufin wanda aka haife shi makaho. Kawo wanda aka haifa makaho ai zai gaje da likitoci ido wajen samar masa da ido, amma Annabi Isa alaihi salam sai ya zo ya warkar da shi da izinin Ubangiji. Ubrihul akmaha wal abra, lafazin al'abras wato zabaya kenan wanda suke da fari sama da yadda ya wuce misali kadan su dugo a jikin su bari gawo haka a jikin su sune al'abras kaga ita ma cuta ce wanda ba a warkewa amma annabi Isa alaihi salatu wasalam Allah ba shi izinin warkar da masu irin wannan cuta duk wannan wa uhil mauta ina rayar da mutattu bi iznillahi da iznin ubangiji cewa da iznin ubangiji ya nuna ikon warkar da waɗannan masu cutuka da ikon farfado da mutattu din nan ba da kawa din sa bane da iznin wane ne iznin ubangiji shine yace bi iznillahi wa unabbiukum bima taakulun kuma zan rinka labarin ba ku labarin abinda kuke ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abinda kuka boye a gidajen ku ba ku ci ba ma'ana ka iya zuwa da safi majalisin annabi Isa alaihi salam ya baka labarin da me ka kare kumallo me ka dafa yau da safi ko me ya rage na buhunan abinci a cikin store din gidanka bima taakuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika lalle a cikin hakan la ayatan akwai aya lakum a gare ku ta cewa ku gaskata ni manzo ne in kuntum mu'minin ya har kun kasance masu imani sallatu
wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaykum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
ومصدقا لما بين يديه kuma halin kasancewa ta zan zo mai gaskata abin da ya gabace ni bin at-taurat min littafin at-taura ba zan sabawa at-taura ba sai cikin wani sashi na hukunci hukunci amma ina ma da ba da gaskiya da ita a matsayin littafi ne da Allah shukura annabi Musa wala uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma zan rinka halatta muku wani sashi da ya zama haram a kanku wato shari'ar at-taura ta zo da hukunci hukunci da waɗanda suke da zafi an sassauta su a shari'ar da ta zo cikin linjila da annabi Isa alaihi salam ya kawo shine wala uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wajitukum bi ayatin min rabbikum kuma nazo muku da aya daga wajen ubangijinku fattaqullaha wa ati'un ku tsorata Allah ku kadaita shi da ibada kuma ku yi min biyayya a matsayin ni Abdullahi ne kuma rasulullahi inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku shi ya halicce ni shi ya halicce ku ana annabi Isa ya riga ya gabatar da hanzarinsa gaban mutane duk wanda ya allantar da shi ko ya mayar da shi da na Allah to annabi Isa zai bar ranka gabansa a ranar tashin kiyama dan ya ce inna Allaha rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku fa abuduhu ku bauta masa shi kadai hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki wanda yake madaidaici hanya wanda take mikakkiya sai kuma ce
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
بيان النبي إيسى يجب بيانه نجم هنكل بنو إسرائيل واسي إيمان بسي su dauke shi a matsayin bawa yake ga Allah manzo kuma na Allah su dauke shi a matsayin jakada da Allah ya turo don yi musu bayanin me za su bi don su tsira gobe kiyama sai ya fahimci cewa ko alama ba za su karbi shiriyarsa ba Allah ce falamma ahassa isa minhum al-kufra yayin da annabi Isa ya gano kafirci a tattare da su ya ga alamun kafirci ko cikin maganganun su ko ayyukan su ko kuma fuskar su domin idan ka faɗi magana mutum ya yadda da ita galibi kukan gane a fuska bai yadda da ita ba za ka gane a fuska kallon su da ya sai fahimci cewa sun koyi kafirci a cikin zuciyarsu ba su gaskata su ba kala nan take sai ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga taimakon addinin Allah kala al-hawariyun sai waɗansu mutane da ke kira al-hawariyun suka ce nahnu ansarullah mu mun yadda mu taimaki addinin Allah amanna billahi mun yi imani da Allah washhad bi anna muslimun kuma ka bada shaida cewa mu musulmi ne ma'ana sai ya nemi suwa za su taimake shi akan waɗancan da suka bijire mishi suka kafirce mishi to lafazin al-hawariyun yana nufin takattun mabiya waɗanda suke da ikhlasi wajen biyayya ga shugaban su da haka sai ce man ansari ila Allah sai al-hawariyun wato waɗansu takattun mabiya masu ikhlasi da karfin imani suka ce nanu ansarullah mu mun yadda mu zo mu ga Allah mun yadda mu tafi addinin Allah ko da yake waɗansu malamai na fassara al-hawariyun waɗansu mutane ne masu sanya farin tufafi da ya sha bamban da sauran mutanen zamanin su amma kafin farin tufafi da suke sawa sun sami farar zuciya ne wankakkiyar zuciya da take da imani ko yaya wato galibi akan sami wato tajanusi tsakanin zahiri da batini in zuciya ta yi kyau sai maganganu da ayyuka sai su yi kyau idan ta yi muni to kaga wato sai ga maganganu da ayyuka su ma ba za su yi kyau ba idza sa'a fi ilal mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi yayin da duk mutum ya kasance yana da mummunan tunani to da sai ga mummunan aiki zai yi ina fata mun fahimta hatta kai dai al-hawariyuna tatattum mubiya hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga jabir dan abdullah yace manzon Allah ya ce kowane irin al'umma kowane annabi kai kowane annabi yana da hawariyi tataccen mabiyi wanda yake da shi yace wa hawariyyu Zubayr ibn al-Awwam
Allahu Akbar
tataccen mabiyi na shine Az-Zubayr ibn al-Awwam wannan hadisi ana kafa hujja da shi dan nuna falalar Zubayr ibn al-Awwam wanda yana cikin mutum goma da aka musu al-bishara da gidan aljanna suka ce amanna billahi wa shahada anna muslimun rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar wattaba'na ar-rasul man yata'a da biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faktubna ma ash-shahidin ya Allah ka rubuta mu cikin masu bada shaida kan cewa lalle annabi Isa alaihi wato mun yi imani da manzon tsira annabi Isa da ka turo a lokacin mu sannan kuma faktubna ma ash-shahidin rubuta mu cikin masu bada shaida kan cewa shi annabi ne shi bawa ne da Allah sai Allah ya ce wa makaru su yahudawa su bani isra'ilawa wa makaru sai kun sauka kullama kirci dabara ta nufin kashe annabi Isa alaihi salam wa makara Allah sai ubangiji kuma ya mayar musu da martani game da makircin su wallahu khairul makirin ubangiji shine ke yayin masu kullalliya duk mai kulli a bayan ubangiji ta'ala yake sai dai kullin Allah kulli ne na adalci ba na zalunci ba amma kullin kafirai da yahudawa da munafikai kulli ne na zalunci dan azalunci wani su sun kulla dabara dan kashe annabi Isa annabi Isa kuma alaihi salam Allah ya kulla masa dabara da zai tsira da kansa Allah ya dauke shi hadisi ya tabbata riwayar ibnu abi atik daga abdullah dan abbas Allah ya kare da a gare shi annabi Isa lokacin da yaji yahudawa na kokarin kashe shi sai ya tara mabiyansa waɗansu daga cikin almajiransa mutum 12 yace da su a cikinku na tabbatar akwai wanda za su kafirce mu so goma kamar yadda za su gaba da gaskiya da ni wato akwai wata fitina da za ta faru waɗansu su kafirce sai ce amma abin da nake so a cikinku waye zai yarda ya lamince in roƙi Allah ya ɗauki kamanni na da halittata ya ɗora a kan shi idan an zo nema na sai a gan shi a tsaye tsammanin ni ne a kashe shi aljanna ce mako masa sai wani yaro saurayi ya daga hannu ce gani sai annabi Isa ce zauna ban da kai sai ya sake maimaita magana duk da tijan suka yi shi wannan saurayi ya sake cewa gani har aka yi haka sau uku to banda abin da tijai ba su ne suke danda kabari bada ba sai mutum ya je bai karfa cikin ya shiga aljanna amma kaga matasa shabab ke nan wato sai ya ce gani sai annabi Isa ba da yi sai roƙi Allah ya dauki kamannin sai sa wannan sai aka dauki kamannin sai aka sanya wannan yaro sai da ka gan shi kaga annabi Isa sai annabi Isa ya shiga cikin ɗakin sa akwai window ko kuma taga ko kuma ɗai to me zan ce masa ana kiran shi da Hausa alkuki wato a gini ne mutanda za a ga a jikin katanga an yi wani abu kamar taga amma ba ta hudawa sai a sa fitila a kai alkuki kenan ana kiran shi da larashi rawzana ko miskatin kamiskatin fiha misbah almiswah fi zujaja alkuki da Hausa kenan annabi Isa daidai lokacin Yahuda sun zagaye gidan suna kulle dabarar ya za su shiga daidai lokacin da Allah ya dauke su kuma sun shigo gidan suna shigowa sai ga waɗannan mutane suna ganin waɗannan mutane ga wancan mai kama da Annabi Isa sai suka dauka shi ne a tsakankanin almajiran suna karantar da su sai suka kama shi suka kashe shi sai suka fita suna da'awa ai mun gama da shi sai da Allah ke cewa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah da mummunar magana su suka rinka cewa mun kashe masihu isa ibn maryama rasulullah Allah ce wa ma qatalu ƙarya suke ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahu kamanta musu shi aka yi da wani suka kama wani suka kashe suna tsammani shi ne wa innal ladhi nakhtalafu fihi lafi shakkin min wanda suka kama suka kashe suna shakka su kansu ba su da tabbas wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi ba bisa ga yaqini ko tabbas bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizun hakima Allah ya dauke shi zuwa gare shi Allah ko ya kasance aziz mai izza sannan hakim mai hikima subhanahu wataala to lokacin da aka dauke shi dinnan aka zo aka kashe wannan su sauran almajiran sun riga sun san tabbas wannan wanda aka kashe ba Annabi Isa bane da a gaban su komai ya faru Yahuda sun fita suna gadi sun kashe Annabi Isa su ko sauran waɗannan mabiya Annabi Isa sun tabbatar ba shi bane to daga nan sai suka dawo su dinnan anan sai suka kashe gida uku wannan suka ce tunda har ya hau kan wannan window din kuma daga ba muka neme shi muka rasa to lalle ya tabbata Allah ne ya yi tafi sai sama ya kyale muke sai suka allantar da shi wadanda suka ce a ba Allah bane dan Allah ne saboda haka dama Allah ya turo shi ne dan ya zauna cikin mu dan wani lokaci ya gama kuma ya koma yaje kai rahoton mai muke ciki suka ce dan Allah ne kashi na uku suka ce a mu bu mai da ba Abdullahi ne Rasulullahi ne dan kafin hakan ta faru ya ba mu labarin abin da zai faru muna nan aqida mu ta cewa shi bawa ne sannan manzo ne yana cikin zababbun bayi to sai waɗancan tawagar guda biyu suka kafirce suka yaki waɗannan tawagar guda ɗaya har sai da suka kashe su ina fata mun fahimta dan kar su fita su faɗi haƙiƙanin gaskiyar da ya faru to amma sai Allah ya cigaba da saukar da wahayi yana musu fallasa shi yasa wanda duk Allah ya yi shi da shiriya ko da ya rike addinin kristanci idan ya ji bayani cikin wannan kuma ya nazarin bible din su sulu sosai sai ga ya gane wanda ko Allah bai yi shi da shiriya ba babu yadda za a yi shiriya sai ya rike zancen da waɗancan bangarori guda biyu ko da ya ce shi ibnullah ne ko kuma ya ce shi din kansa gaba ɗaya Allah ne ko ya ce dan Allah ne ko ya ce shi kansa gaba ɗaya Allah ne amma da niyyar da cewa Abdullahi ne wa Rasulullahi to kaga wannan shine abin da muke jan hankalin waɗanda Ubangiji Ta'ala ya haɗa mu zama ɗaya da su a ƙasa wato kristoci su sake nazari game da littafin su ko shakka babu za su ga bayani da ke nuna Annabi Isa Abdullahi ne Rasulullahi ne mu a matsayin mu musulmi Annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne yana cikin mafifitan bayi kuma imanin musulmi ba zai inganta ba ya zama musulmi har ya sare shiga aljanna sai ya yarda da Annabi Isa alaihi salam kaga aqidar mu tana da fadi tana da yalwa to amma abin da yake faruwa shine ya kawo cikas kristanci ya shigo kasashe irin namu ka fada da mulkin mallaka to dan saboda haka a cikin aqidar ya da kristanci shi din akwai kuma aqidar mulkin mallaka ya za a mulke ku a sace arzikin kasar ku hakan ba za ta yiwu ba sai in an raba kanku babu abin da za a raba kanku yayi tasiri irin addini to shi yasa turawan yammacin duniya suka yi kristanci a kasashe irin namu kuma suka rinka farautar kananan kabilu dan su yada musu kristanci irin kananan kabilun da manyan kabilu in an duba a baya a tarihi sun yi musu wani abu na zalunci wannan duk inda mutane suke farare bakake turawa larabawa hausawa yarbawa kowanne ne duk inda babbar kabila take sai ta zalunci karaba haka abin yake a tarihin duniya saboda shi dan adam zalunci din sifa ce ta shi ba abin da ke kankare masa ita sai in yayi imani da littafin da Allah ya saukar sai hakan ya gyara shi wa hamala al insani innahu kana zaluman jahula akwai zalunci akwai jahilci da ya ga yafi karfin wani sai ya masa kwace da ya ga yafi karfin wani sai ya take masa hakinsa ko shakka babu kananan kabilu a kasan Borno ban mamaki manyan kabilu sun tattake su sun zalunce su a wani lokaci na baya a tarihi ko yanzu a yau lokaci mai tsawo ko na kusa kananan kabilu a kasar Hausa ko shakka babu Hausawa sun zalunce su kamar da kananan kabilu a kasar Fulani ko shakka babu a tarihi ya nuna da yawa daga cikin Fulani sun zalunce kananan kabilu to amma zaluncin da suka yi abin da ya kamata su kananan kabilu su kalla shin Qur'ani da hadisi ne yace ai wannan zaluncin ko zalunci ne na dan adam a matsayin sa na azzalimi dan da yawan su zaka samu cewa inda za su je wata kasa ba Najeriya ba su samu waɗansu kabila ne daban suke yin addinin musulunci, baba Hausa, baba Kanuri ba sun yadda su shiga. Amma babu yanda za a yi suna Najeriya, Kanuri na musulunci su yi, ba Hausa na musulunci su yi, ba Fulatani na musulunci su yi, don sun riga sun ga a baya a tarihi Hausawa sun zalunci kakanninsu, Fulani sun zalunci kakanninsu. Wannan ba ma iya cewa bai faru ba ko ya faru, abu ne da ya iya faruwa ɗin a ko ina a duniya irin yake faruwa a Najeriya. Amma turamancin mallaka sun suka yi ƙoƙarin riƙe wannan. A coci idan mutane an shigar da su coci, ba a koyar da su Bible irin yadda ake koyar da su gaba da kabilan da suke zama ɗaya, ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, gari ɗaya ko jiha ɗaya. Ba wata koyarwa ingantacciya a coci ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa ko gyara ɗan abdan a matsayinsa na bil'adama, sai waƙoƙi, sai kaɗe-kaɗe, sai kuma nuna musu cewa wane ya danne ku, wane ya danne ku, wane ya danne ku. To kaga a nan gurin sai su tashi da tsananin gaba na ƙananan ƙabilu na ƙin manyan ƙabilun da suka zalunce su a baya a tarihi. Su ko manyan ƙabilu a maimakon su ce zaluncin nan ya faru shekara 40, 50, 100 baya a tarihi, wanda suka yi kakanninmu ne da kakanninku, mu da muke kai yanzu mai muke muku na zalunci. Su yi wannan bayanin, a fahimci juna, a yi bayanin yaya addinin mai yake na musulunci baya cikin bai goyi bayan zalunci ba. To sai a yi kokarin wannan na kokarin ya danne kansa shine mai gaskiya, wannan kokarin ya danne kansa shine mai gaskiya, kuma tura mulkin mallaka suna ƙarin rike wannan a matsayin wani makami da za su haifar da gaba da rikici, don watan wata rana su shigo su ce za su raba fada, irin yadda suka yi a Somalia, irin yadda suka yi a Iraki, irin yadda suka yi a Vietnam, irin yadda suka yi a Japan tun lokacin yakin duniya har yanzu sun je sun yi biyar sun ki tafiya, irin yadda suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza. Suna neman wani dalili da za mu ba su da zai halatta musu shigowa cikin ƙasashenmu, ko kuma ko ba su shigo ba mu yi aiki a madadinsu, mu yaƙi juna, mu karkashe juna a madadinsu. Babu yanda za a yi lokaci guda ko shekara 20 aka baka kowace irin taka madiya dama ta yadawa, ka ce gaba ɗaya sai ka share arewa ba Kirista ko ɗaya sai tsantsar musulmi. Kai ma Kirista ko da Amerika za ta tara ma duk kuɗin da ke cikin bankunanta, a haɗa maka da na Japan, a haɗa maka da na Jaman, da na Faransa, ba yanda za a aikace za ka iya kiristantar da ko da jihar Borno balantana arewacin Najeriya. Ubangiji ta'ala ya yi mu a wannan tsarin, huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Mu musulmai mun riga mun san haka hikimar Allah ta so, amma ya shar'anta mana mu wa'azi mu faɗakar, li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Wanda ya shiryu ya shiryu, wanda bai shiryu ba mu yi hakurin zama da shi a haka. Yana ba mu haushi din jaraba ce mu ji haushin mu samu lada mu shiga aljanna ranar tashin kiyama. Ya kulla mana makirci mu kulla mu fita, ya kulla mu fita, wani lokaci ya kashe mu, wani lokaci ya cuce mu, wani lokaci a soke mu da allura asibiti, wani lokaci a yi kaza, duk dai mu yi shahada mu shiga aljanna. Haka Allah tsara, ba za mu iya wata, Allah bai ba mu wata karama ta yin addu'a da ya shafe ku ba, ha kuma ba za ku yi addu'a duk a shafe mu ba. Me ya kamata ku yi? Sai ku bayyana aqidar ku da dalilai da za a gamsu, mu mu bayyana ta mu da dalilai da za a gamsu, sai a gani wane ne yake da gaskiya, shikenan sai ka rika. Yayin da ka fahimci ne nake da gaskiya, kar ka kalli kabila ta, Bahaushe ne, Kanuri ne, wane ne, daga sama nake, daga ƙasa nake. In mun rabu a nan, kai Babur ne, ni Kanuri, ko kai shi wa Arab ne Kanuri, ko ni Bahaushe kai wa Fulatani, mun haɗu a can sama wajen Adamu da Hawwa'u. Akwai Bahaushen da ba asalinsa Annabi Adam ba? Akwai Babur ko wani Margi ko wani Kanuri ko wani Bafulatani ko Inyamiri ko wani ko ma wane ne? Wanda ashe ya kamata mu kalli wannan. Wato abinda wannan ke nufi, so nake in ce da su abokanan zamanmu na ƙasa ɗaya, wato su kalli makida ta 'yan mulkin mallaka da kullum suke dasa musu gaba tsakaninsu da mutanen da ƙasarsu ɗaya. Sun yi irin wannan, kun gani a Liberia an yi kashe-kashe, su suna ƙasarsu, suna cikin arziki. Sun yi a Sierra Leone, kuna gani. Sun yi a Burundi, inda ma babu musulmin. Sun yi a Rwanda, inda ma babu musulmin. So suke su cimma manufarsu ta mulkin mallaka kaɗai, ba wai yaɗa addini a matsayinsu na addini ba. Kuma ka je ranar Lahadi yadda ake zuwa coci a Maiduguri, ka je London yadda ake zuwa coci a London ranar Lahadi ka gani. A Maiduguri sai ka coci ɗaya na da mutum 1,000 ko 2,000, sai ka je London ba za ka samu coci ɗaya mai mutum 20 ba. Ba daga sai taho ba, ka je har Rome a Italiya ba za ka samu coci ɗaya da mutum 20 a ciki ba. Saboda rayuwa ce ta materialism kawai a tsakankaninsu, amma sun riƙe addini don cimma manufa ta mulkin mallaka. Sai suka zo da murgudaɗɗe bayan sun samu ingantacce, don su haɗa faɗa tsakanin murgudaɗɗen da mai kakken. Ina ganin wannan bayanin kila zai fito da abubuwa fili, kuma ina ganin idan muka ci za mu ci gaba, za mu ce inda ya kamata mu tsaya, sai mu dakata a nan. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mu.